sashen murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 16 ga watan Yuli 2021. Daga cikin rahotannin da muke tafa da su akwai batun matsalar karuwar yara kanana masu aikin boye-boye a jihar Borno arewacin Najeriya. Sannan kasa da mako guda kafin bukukuwan babban sallah. Ko yaya farashin ragunan layya yake a yawancin kasuwanni? Za ku ji ƙarin bayani game da waɗannan batutuwa. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman. Sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya rufa masa baya. Amma duka sai Muhammad Hafiz Baballe ya karanto mana labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai a kudancin kasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin kwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100 yayin da sama da mutane 1000 suka bace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus Andres Frederick ya shaidawa gidan talabijin din CNN cewa wasu yankuna ba mu taba ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Kafar yaɗa labaran Jamus Detroit ta ce a kasarin waɗanda suka rasa rayukansu sun kasance ne a Nordrina, Westerfield da Rhineland Platnet, yayin da mutane 1,300 suka bata a yankin Arwela da kudu maso yammacin Bonn, inda kogin Ahar da ke kwarara zuwa Rhine ya goce. Ayyukan ceto ya gamu da cikas saboda yadda layukan waya da na intanet ya yanke a wasu ɓangarorin yankin. Jami'ai sun ce ambaliyar kuma ta katse layukan dogo da jigilar kayayyaki a kogin Rhine. Wani bidiyon iska na yankin ya nuna yadda gidaje da gadoji da kuma hanyoyi suka zube. A Shul da ke karamar hukumar Arwela ta kudu, 'yan sanda sun ce gidaje da dama sun rushe. Jami'an sun ce kuma wasu gine-ginen suna cikin haɗarin rushewa. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma kyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020 wanda ya haura na 2019 da miliyan 3.7. Hukumar WHO ta ce mai yiwuwa kimanin kananan yara miliyan 17 ba su samu allurar rigakafi ɗaya ba a shekarar da ta gabata, wanda hakan ya ƙara faɗaɗa rashin daidaito na samun allurar rigakafin. Darakta jiran na hukumar WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce barkewar cututtuka da yawa zai zamo bala'o'i ga al'umma da tsarin kiwon lafiya, da tuni yake yakin cutar COVID-19 wanda ake buƙatar da ta fita kowane lokaci don saka jari allurar rigakafin yara da kuma tabbatar da kowane yaro ya samu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a jami'an Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga India, yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Dani Siddiqui ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer, yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spin Boulder da ya faɗa hannun masu tayar da ƙayar baya a farkon wannan makon. A wani sakon Twitter da ya wallafa jakadan Afghanistan a India, Farid Mumdize, ya ce ya damu matuƙa da samun labarin kisan abokinsa Dani Siddiqui a Kandahar daren jiya. Ɗan jaridan na India ya kasance cikin jami'an tsaron Afghanistan. Mumdize ya ƙara da cewa ya gamu da shi makonni 2 da suka gabata kafin ya tashi zuwa Kabul. Ya ƙara da cewa na miƙa ta'aziyya ga iyalansa da Reuters. Wasu 'yan ƙasar Colombia da 'yan sandan ƙasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban ƙasar Jovenel Moise sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa Captain Kyle Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba. Hoffman ya ce muna ci gaba da yin nazari dan haka ba mu da wani ƙarin bayani a wannan lokaci. Jaridar Washington Post ce ta fara ba da rahoton ci gaban. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce tana horas da dubban sojoji daga kudanci da tsakiyar nahiyar Amurka da yankin Caribbean kowace shekara. Hoffman ya ce wurin yana mai da hankali ne kan mutunta 'yancin ɗan adam da bin doka da kuma sojoji waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin farar hula da aka zaɓa. Jiya Alhamis, shugaban ƙasar Colombia ya faɗa wani gidan rediyon ƙasar cewa yawancin 'yan Colombia da ake tsare da su an yaudare su ne da tunanin za su samar da aikin kare tsaron lafiyar shugaban ƙasar Haiti. Masu zanga-zangar da suka fusata kan ƙarancin ruwa sun yi jerin gwano kan titina alardi mai arzikin mai wanda yake fama da rikici a kudu maso yammacin Iran. Zanga-zangar ta jiya Alhamis da yamma an ga 'yan sanda sun harba makamai don tarwatsa gungun mutanen. Sai dai ba a bayyana nan da nan ba idan wani ya ji rauni ko an tsare shi a cikin zanga-zangar a sassan birane da dama a lardin Khuzestan ciki har da babban birnin Ahvaz. Kafofin yaɗa labaran Iran ba su ba da rahoton tashin hankali ba har zuwa yau Juma'a da safe. Damuwa a kan ruwa a baya ta sanya masu zanga-zanga cikin fushi sun fantsama kan titina a Iran. Kasar ta fuskanci ɗaukewa gaba ɗaya na tsawon makonni a yanzu a wani ɓangare da hukumomi suka bayyana a matsayin fari da ya addabi ƙasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga tattaunawar rahotanni. Kuma kai tsaye za mu yada zango a jihar Borno arewacin Najeriya, inda wakiliyarmu Husaina Muhammad ta shaida mana cewa tasirin ta'ajin da Boko Haram ta yi ya haddasa karuwar yara ƙanana masu aikin barance ko boyi-boyi a gidaje, matsalar da galibi take da nasaba da halin talaucin da iyayensu suke ciki.
Rikicin Boko Haram da aka shafe shekaru da dama ana fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma kuwa a jihohin Borno, Yobe da Adamawa, ya gurgunta tattalin arziki da dama, inda ƙananan yara da dama suke kwadago. A wasu lokutan ma kuwa kwadagon da yaran ke yi yana fin ƙarfinsu. Wasu iyayen ma sun dogara ne da kwadagon da 'ya'yansu ke yi don samun abincin da za su ci. Hajiya Hamsatu Laminu, shugabar gidauniyar neman zaman lafiya da cigaban ƙasa, ta bayyana dalilan da ke kawo kwadagon da yaran ke yi.
Yawanci galibi talauci ne, saboda talauci yara da kansu su suke tallafa ma iyayensu a dama kenan, balle kuma yanzu ana cikin babu mutane sun samu kansu a cikin wani hali, kuma yawanci iyayensu maza din babu masu. To mace daya tana rike da yara 3, 4, 5 zuwa 6 a hannunta ita kadai. Ita wannan mata ba ta da mahalin da za ta sa yaran nan makaranta, ita kanta da kuma rike yaran duk ta dogara, ta dauka shi ta dogara shi akan yaran. Kai hatta ba da namijin ba ina ga yau a jihar mu ta Borno nan har da ya mace ita ma bata tsira ba.
To kowace irin matsala kwadagon yaran ke haifarwa musamman ma ga 'ya'ya mata?
A cikin irin wannan aikatan din da suke yi abubuwa da yawa yakan zo ya faru. Na daya, ke uwar ma ba ki da control din yaran nan, ki ce ga yadda suke, ga inda suka tafi, in sun fita sun fita. Illa iyaka ki abin da ya dame ki, illa abin da za su samu su kawo su tallafa miki. Wata yarinya in bata samu aikin ba za ta iya shiga wani irin hali, kuma yanzu mutane rashin imani ya yi yawa a cikin al'ummarmu.
Rabi Iliyasu uwa ce da ke tura 'ya'yanta yin kwadago. Ko menene dalilinta na tura su?
Ni yanzu yara na ba su da uwa, ba mu da abin da za mu ci a gida, shi ne nake tura su su je suke yin aiki don su sama mana abin da za mu ci. Wata sa'ilin akan samu kuma ake bata mana yaran idan mun kai su aiki. Ni 'ya'yana ina da guda 11, guda ɗaya ne kawai babba, duk sauran suna nan ina tare da su. In kana da shi ai ba wanda zai iya kai nashi makaranta don saboda rayuwarsa ta inganta.
Kuma ita take da wannan haki. Yara suna da haki a kula da su, a ilmantar da su, a ciyar da su, a shayar da su, a tufatar da su, kuma a tarbiyyar da su.
Hajiya Zuwaira Gambo, kwamishin ne ya bunƙasa harkokin mata, ta yi bayani kan irin matakan da gwamnati ke ɗauka na ganin cewa an shawo kan wannan matsala.
Duk matakan da ya kamata a ɗauka an ɗauki waɗannan matakai. Yawanci
iyaye domin rashin abin yi da kuma matsalolin da aka fuskanta musamman rashin zuwa gona da sauransu dole ne su nemi yadda za su rayu duk da goyon baya da gwamnati take ba su makaranta a ƙasar Borno kyauta ne saboda haka bai kamata a samu yara suna tallafa da gwamnatin ta gano cewa idan ba a fito ta yadda za a tallafa ma ihayen yaran ba yadda za a kwashe su daga tituna ta dauki matakin da aka so su injinan markaɗe da kekunan ɗinki aka raba ma iyayen mata domin su samu taro da kobo da za su ba ma yaransu da suke zuwa makaranta.
Husaina Muhammad, taskar VOA daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla, ƙasa da mako guda kafin shagulgulan babbar sallah, ko ya farashin raguna yake musamman duba da kuncin tattalin arziki da ke addabar jama'a. Ga wakilinmu Iliyasu Kasimu daga Jos, jihar Plateau da ƙarin bayani.
Kowace shekara a Jos, arewacin tsakiyar Najeriya, idan sallar Idil Kabir wacce aka fi sani da babbar sallah ta karatu, zaka ga matasa suna zaga birnin da raguna da sauran dabbobi ko Allah ya sa wani ya sha'awar sai.
Wannan ya
sai dai bana abin ba kamar shekarun baya ba.
Kasuwa dai sai a hankali dan bana ragunan dai sun dan yi tsada gaskiya. Da dai da ka siya rago naira 25,000 amma yanzu shekaran nan da ka siya shi 35,000. To gaskiya har ga Allah ba kuɗi a hannun mutane kuma wasu sun tare me dai kawai su ji kuɗin su bar mu tafi.
A babbar kasuwar dabbobi wacce aka fi sani da ƴan shanu da ke unguwar Nasarawa a Jos din, na tarar da ƴan kasuwa zaune zugum suna jiran masu saye. Ga kuma dabbobi burjik. Wasunsu sun shaida mini dalilin da bana lamura suka yi kamari.
Yau muna sa ran kuma rana ita wani Allah ya sa muna raye muna fatan za a yi sallah. Amma abin mamaki a nan inda muke shirya na inda da ne. Za ka samu kamar trailers da sun gundume da sun kawo dabba amma saboda halin rayuwa da ake ciki abin sai illa masha Allah kawai wanda za ka ga kasuwa ba duk kasuwar nan yanda muke siyan nan ba za ka ga ana siya ana mikawa mai siya yana bisewa ba wanda da ba haka muke gani ba.
A dakan daga kudu za ka ga an zo mota-mota ana diba ana tafiya da su amma yanzu tsadar rayuwa ta yi yawa. Sai dai ka ga mai guda 5-6 sun zo sun saya sun tafi amma a da sukan zo nan masu tsara su je can dan su saya.
Mutan gari masu niyyar yin lahiya su ma sun koka.
Ragon da muka siya waccan shekarar 80 yanzu shine ake kira mana 150. Na kai kwana biyu ina zuwa ina sai in dan siya nan abin lahiya amma abin ya ci tira. Sai dai Ubangiji Allah ka mana sassauci rayuwa kawai.
Matsalar rashin tsaro a Najeriya musamman a yankin arewacin kasar yayi lahani ga harkokin kasuwanci da dama ciki har da wannan harka ta saye da sayar da dabbobi a lokacin lahiya.
In ka lura yau a zaman mu na wannan kasa in muka fita daga nan har Nijar makiyayan dabbobin ba mu su a daji da an kashe wasu an sace musu dabbobi dabbobin sun zama kalilan. Ka gane to dole ka ga cewa dabbobi sun yi wannan tsada.
To lokaci gaskiya
naje yobe naje patasku babu kaya jiya naje gidan mayoma da kyar na samu guda 10 dan wani da aka samu a Maidugurin nan da shekarun baya su suka sa kayan ya zama yayin ke mu raba mu samu su kaman da ba da da ake zaman lafiya muna zuwa kauyukan nan duk zamu sakamaka samu kawo da take yanzu saboda muna tsoron mu shiga wannan wajen
kwanan nan ne ma ko kuma tahi tsayen nan ojanjin da aka yi ake dan samun shiga a dan samu kayan ba dan kowa yana jin tsoron gudan da zai je ko a kidnapping nashi ko fashi da makami ko kuma yan bindiga da gashi nan dai abubuwa walu duk sun yawa.
Daga Jos, Nigeria, Iliyasu Kasimu.
Madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Hukumar lafiya na kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiya na duniya sun kammala allurar rigakafi waɗanda suka ɗauki aniyayi a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya na tsawon kwanaki 5 yau 16 ga watan 7 shekarar 2021 wanda ake taron cewar mafi yawa matasa ne ƴan ƙasar da shekaru 18 da su karɓi wannan allurar ta rigakafin na cutar coronavirus ganin yadda cutar take ci gaba da samun tasiri a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Alhaji Rambala Malam Hamza shine shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafi a Kamaru da tattauna da shi kan ko sun samu kalubale wajen gudanar da allurar rigakafin ga yadda tattaunawa ta muta kaya.
Mutane sun fito suna yi wadansu kuma sun noke.
amma mu muna yi da wadanda suka fito da su don ba ci da samu tun dole ya zo yayi wanda ra'ayin kansa ya ga zai iya yi saboda kare lafiyansa zai zo yayi to da yawa sun fito kan su yi to wadansu kuma dai suna zaune kuma Allah ya tsaya da gobe ne sha shi daga wata zai kare a yau za mu kare shi kuma alluran tsaro ne yau za ka kammala shi
to ya kuke gani yara matasa sun samu an tsagara ko da aka ce daga shekaru 18
eh daga cikin yan shekaru 18 mun samu wadanda suka zo kan su bai da kuma wadanda suka dan manyanta sun zo su yi
yanzu ya kuke gani za a ci gaba da yi ne bayan wannan kwanaki biyar ko kuma
to yanzu dai a takaice dai za a dakatar da shi yau duk mun gani tsawo kace kuma za a sake somawa amma dai gurin yin shi na da tun asali da aka saka tuna nan operationist duk mai bukatar yi zai je nan dispenser de Nevel ko kuma cece babban abinan district de abinan da Congo ya je ya yi a can
to a mun ji ana bada wani cikura ne a shin akwai wanda aka ba su kwale ne kafin sokar wannan allura
babu wanda aka ba shi CC kun ya kalli wannan allura mutane ne suke fadan irin yana su allura ne ga kafi kan bawon da aka bashi dala saboda ya zo ya allura bawon da aka ba mu
to shi ne fatan ka da al'umma
fata na ga al'umma da duk wanda yake so ya tare lafiyar jikinsa ya kula da lafiyar gare jikinsa don mai samu ya allura ne ga kafin nan ba mu sa abin da zai biyo bayan sa ba
kala nawa ne ake allura
kala ɗaya ce
farko kenan
na farko kenan kuma in aka yi na farko akwai na biyun ka rendezvous bayan sati hudu
to yanzu ku kuna da wani su abubuwa da kuke samu ne daga wannan aikin da kuke yi
ba mu da komai da muke samu ga wannan aikin mu dai saboda mu ne aka dora mu kaman masu kungiyar jama'a na kula da lafiyar jama'u gabaki ɗaya na unguwanni to shi yasa mu kuma da yake mu riga mun dauka sai muna tafiyar da abun hakan nan muna bin jama'a gida gida muna sheda musu to duk wanda yake da niyyar yin allurar rigakafi ya fito ya zo ya ba tare da sai ya jira ba
Professor Uba Abdulrazak shi kuma shugaban kwamiti ne da ke ba wa majalisar dokokin kasar jamhuriyar Kamaru shawara kan maganin gargajiya domin dakile cutar ta coronavirus a kasar ga abin da ya labarta mini
gaskiya kaga wannan allurar rigakafi na coronavirus gwamnati ta dauki mataki cewa duk dan Kamaru dai na kauye da na birni gara ya samu an soka masa wannan allurar rigakafi to a matsayina na masu maganin gargajiya ko shugaban masu maganin gargajiya na kasar Kamaru kaga mu da gwamnati muna cikin tafiya hanya ɗaya to amma abin da ya kalli sha'ani ko kuma siyasan magani na gwamnati muna bayan gwamnati a wannan to amma wannan allurar rigakafi tun can asali mu ba mu goyi bayan wannan ba akan madadinmu masu kiwon lafiyar dan adam ta fanni gargajiya da al'adunmu da muka gada domin a al'adunmu shi allurar rigakafin nan baya nan a cikin irin namu kundin da magabata suka bar mana da muka gada to ba irin waɗannan alluran kaga ba zan iya kawo wani bayani a kai ba
to me ya kamata a ce mutum ya yi domin kare kansa ga kamar da wannan cutar ta coronavirus idan dai har yayi allurar rigakafi ba
yawa malam Muhammadu Awar shine muke gargadi ga yan adam domin su majalisar ɗinkin duniya abin da ya razana mu kuma ya tsorata mu yayin da wannan annoban coronavirus ya bayyanu sun nuna cewa ƙasan Afrika dai zai zama makabarta har dai a rasa ma inda za a binne dan adam to yanzu sai muka tashi tsaye muka duba irin namu kundin magunguna da magabata suka bar mana da muka gada yanda suka yi suka kare kansu da annoba domin wannan ba farkon annoban da ya faru bane a duniya to shine muka saka waɗannan asirin waɗannan mataki da magunguna sai Allah kuma ya sa wannan annoban din ba ta shafe mu yanda su waɗannan suka yi tunani ba to mu abinda muke gargadi dai da akwai magungunan mu kaga kaman ta gargajin nan a rika tafasa ana sha kaman su abin nan ƴaƴan kuka a tafasa shi a rika shan shi a hada ma da zuma to duk waɗannan ina ƙara garkuwan dan adam to kaga garkuwa ya karu kuma duk wani cutan da zai zo ta iska ne ta ruwa ne ta abinci ne to garkuwan dan adam wannan sunadarin za su kare dan adam da waɗannan irin annoban
amma ta bangaren masu amfani da harshen ingilishi Allah suke nema ballewa daga kasar jamhuriyar kamaru su kuma wani matashi mai suna malam shansu ga abin da ya faɗa mini game da wannan allurar ta rigakafin cutar coronavirus a bangaren su
to a gaskiya an samu cece kuce akan maganan wannan wato vaccine na cutar sauke wannan fashi wato na corona nan da aka samu a gaskiya mutane sun samu ra'ayoyi daban-daban a inda kowa yake ganin cewa wannan abu ne wanda ake kokari a ga cewa an kawar da rayukan mutane misali ma Muhammad sun musamman ma mutanen mu na nahiyar Afrika to a gaskiya abin bai samu karbuwa ba kamar yanda aka so ya samu karbuwa sabila da cece kuce da yake ta yawo a yanan gizo-gizo inda ake maganan cewa duk wanda ya yi wannan vaccine bayan shekara biyu zai mutu a duk wanda yayi ana ganin cewa wajen na magnina kamawa kama da yana kama a duk karfe magneto yana rike jikin mutum a wasu sun yi magana a daga ka dauki abin da abubuwa nan da yawa da mutane suke ta magana suke ta yadawa to amma daga bayan nan dai mutane sun samu sun fito sun nuna karfuwan abin manda manya-manya musamman ma muta wannan gefe namu inda aka zo har a masallatai aka zo masallacin juma'a aka kawo mutane suka zo suka ringa yi amma duk da haka ba kowa da kowa bane suka yi domin har yau har gobe kam wasu kamar rantsuwa suka yi in ba dai kama su za a yi da karfin cin tuwo ba ba su ga me zai saka a sa musu wannan vaccine a jikin su ba domin su ba su yadda ma da akwai wani corona ba wannan abu ne wanda nasara yake kiro shi domin a gane cewa an halakar da mutane to amma kuma wasu kuma sun dauki abin hannu biyu sun je sun yi sun kai iyalin su sun je sun yi kuma sun ba da shawaran cewa mutane da yawa su je su yi to gaskiya zan iya ce dai abin da an rabu gida biyu hankali ya rabu gida biyu inda wannan nan suna ce ayi wasu na cewa ba ruwan su wasu kuma suna ce kowa ga dama je yayi inda wani nanan na gani yau ya yada a safin shi na Facebook wanda shi shugaba ne na harkan aware inda yake cewa mu yana kira mutane wato su anglophone kowa ya je ya samu yayi wannan abin to alhamdulillah a zamu iya cewa yanda abubuwan suke tafiya amma sanin gaibu shirillahi
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
kuma wannan kafan nahiyar Afrika da kuma kwamitin ta musamman domin ganewa idanuwan su kan irin yadda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take kokari wata daga wajen kammala matsugunan da bakin da za su ziyarci kasar a yanda za a gudanar da kofin nahiyar Afrika a kasar jamhuriyar Kamaru wanda za a tsugunar da su musamman kamar kwace-kwace a shekarar baɗi sai dai kasar ta jamhuriyar Kamaru ta yi kokari wajen ganin cewa ta kammala aikinta na filayen kwallon kafa da kuma manyan hanyoyin kasa haka aka ƙara mai da hankali akan su da kuma inganta hanyoyin sadarwa na internet daga cikin abubuwan da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta sanya a gabanta. Malam Zakari mai sanya idanu ne kan al'amuran wasanni a ƙasar Jamhuriyar Kamaru ga abin da yace.
Idan ka duba shi wannan babban filin wasan na Japoman nan ko kuma na Olembe da ake cewa da akwai hotel da ke cikin wannan katafarin filin, da akwai hotel mai wato lunguna 95 idan ba yin kuskure ba, to wa'annan lungunan kuma yanzu haka ne ana kan kammala ayyukan su. Yawa, wannan shine abin da zan yi gaya maka, kuma Kamaru na shirye tsaf domin karɓar wannan bakon ce, sai dai ikon Allah ne zai iya sa hana wato a sake karɓawa ƙasar Kamaru wannan gasar.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Jami'ai a kudancin ƙasar Jamus sun ce ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da mummunan ambaliyar ruwa ta kashe akalla mutane 100, yayin da sama da mutane 1000 suka ɓace. Mai magana da ma'aikatar kula da yanayi na Jamus, Andrew Frederick, ya shaidawa gidan talabijin din CNN cewa wasu yankuna ba mu taɓa ganin irin wannan ruwan sama da yawa ba a cikin shekaru 100. Miliyoyin yara ba su samu allurar rigakafin da ya kamata su samu ba a shekarar da ta gabata, yayin da duniya take neman kawo ƙarshen barkewar COVID-19 wanda ya bar yara cikin haɗarin saurin kamuwa da cututtuka da za a iya rigakafin su kamar cutar shan inna da kuma ƙyanda. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa ta baya-bayan nan cewa kananan yara miliyan 23 suka rasa allurar rigakafin da ya kamata su samu ta hanyar ayyukan rigakafin na yau da kullum a 2020. A yau Juma'a, jami'an Afghanistan sun ce an kashe wani ɗan jarida da ya lashe lambar yabo ta duniya daga India, yayin faɗan da aka fafata kafin wayewar gari a lardin Kandahar da ke kudancin ƙasar. Dani Siddiqui ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto na kamfanin dillancin labarai na Reuters da ya lashe kyautar Pulitzer, yana ɗauko rahoton fafatawa tsakanin dakarun gwamnatin Afghanistan da mayakan Taliban a gundumar Spring Boulder da ya faɗa hannun masu tayar da ƙayar baya a farkon wannan makon. Wasu 'yan ƙasar Colombia da 'yan sandan ƙasar Haiti suka tsare dangane da kisan gillar shugaban ƙasar Jovenel Moise. Sun halarci shirye-shirye na horo da karatu na sojojin Amurka, kamar yadda kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ya tabbatar a cikin wata sanarwa da aka aika wa BOA. Bayanin ya fito ne yayin da ake nazarin rumbunan adana bayanan horaswa. Lieutenant Colonel Ken Hoffman ya faɗa ba tare da bayyana lokaci da kuma wurin da aka yi horon ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Hanifa Sabir Isa nake maku fatan alheri.